رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka da ke karkashin wannan foundation Nana Fatima Umar foundation da ke garin Kaduna a mai sunan gwanin mallam unguwar kaji ana cin kaji kenan ana unguwar NDC ko unguwar kaji a wannan gari na Kaduna da muga iyayenmu mata mun hadu ne don gabatar da nasiha kamar yadda aka saba don mu taimake kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya da abubuwan da za su taimake mu a cikin rayuwarmu ta duniya kuma da za ta kai mu har ga rayuwar lahira mu ji dadi a duniya mu ji dadi a lahira insha Allah cikin taimakon sa tabaraka wa ta'ala abinda zan mai da hankali akai shine zan so ne mu tattauna akan matsalolin zamantakewar aure larurori da mushkilolin zaman gidan miji da zaman aure da kuma yaya ya kamata a warware su a shari'ance a addinance ko dai kina cikin auren yanzu kina buƙatar a baki shawara ya zaki saita gidanki ya zaki zauna da mai gidanki da ƴaƴanki ko kuma baki auren ba zaki nan gaba kin samu ilimi sai ki san wani gida zaki fada kuma hannun waye zaki fada kuma in kin ci sa'a alhamdulillah in baki sa'a ba ya zaki ki gyara ina karantar da matan ƙwarai da gaske kuma nan shekaru tun kafin na yi aure nake karantar da mata nake jin larurori da matsalolin mata ina tausayawa mata ƙwarai da gaske dangane da rayuwarsu musamman matar wannan zamani matar Bahaushe matar Bafulatani matar da take rayuwa a wannan lokaci tana buƙatar a ba ta shawara tana buƙatar kulawa na sha faɗa a karatu ina maimaitawa wallahi babu wata rana alal aƙalli da mace uku wannan shine mafi ƙaranci da ba za ta kira ni tana kuka akan mijinta ko iyayen mijinta ko larurar aurenta ba wannan shine mafi ƙaranci the list amma goma sha kaza bila adadin barkaci to sai wannan yake nuna mun cewa kamar da yawa daga cikin mata ba sa jin daɗin zaman aurensu a shi sai an yi auren shari'a ne addini ne amma ana samun mushkiloli da damuwoyi da yawa to dole mu mai da hankali a karatukan mu ya za mu gyara gidajenmu ya za mu ba wa mazajen shawara ya za mu ba wa mata shawara don a yi rayuwa mai daɗi ba daɗi ko yanzu nan da safe ko yanzu nan ina fita daga ɗakina ina saukowa mace ce ta kira ni tana kuka wallahi kamar ta san wa'azin mata zan zo tana kuka ka taimake ni mallam ina da matsala da larura a gidan aure na ta fi sati tana kira na tana so mu haɗu da ita ban samu lokaci ba to in ba ke ba yarki na sha faɗa ina gaya wa mata ko ina gaya wa ƴan uwa ina tausayin mutumin da yake da ƴaƴa mata zai aurar da su a wannan zamanin wallahi ina tausayin su kuma ina tausayin ƴaƴana mata ina tausayin ƴaƴa mata musulmi an yi wa yaran ma tarbiya ya suka kare ballantana ba a musu tarbiya ba so amma dai wataƙila Allah yana nufin wani abu ne ya girmama ku ya ba ku rahama da shiga aljanna so a cikin wannan lecture ina so ku natsu za mu tattauna ne akan matsaloli na zamantakewar aure kuma ya za mu yi mu gyara su ko mu gyara kanmu ko mu gyara 'ya'yanmu لقد وضع الإسلام القواعد الحكيمة للحفاظ على الأسرة من الشقاق والشتات وأرسل المبادئ القويمة التي تدرأ عنها المشكلات ما لما يسكتي الحمد لله إسلام is the solution addinin musulunci shine waraka ya sanya wasu ka'idoji da dokoki masu ƙarfin gaske da za su kare wa mutum iyalan shi da gidansa daga watsewa da kekecewa kuma an sanya wasu dokoki da za su taimaka wajen kautar da dukkan mushkiloli da suke faruwa tsakanin ma'aurata a cikin gidajensu da 'ya'yansu kar ku manta iyayena mata gidanki shine rayuwarki duk wanda gidanta bai ginu ba ba ina nufin katon gida bene da kayan alatu ba a ki gina gidanki da zaman lafiya da kwanciyar hankali da mai gidanki shine rayuwarki Allah ya jarrabe ki gaba ɗaya rayuwarki a cikin gida kike wanda namiji yana iya fita ya je ya buge-buge ya make-make ya je can ya je can wata ile samu wani relief wani abu da zai dauke mai kewa amma ke kullun kina gida kuma aka ce zaman ki a gidan nan shine shari'a shine addini wal qawaidu minan nisa'i ko qur'ani cewa masu zama a gida cikin mata wa karna fi buyutikunna ku tabbata ku zauna a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula ku daina fita kuna tabarruj to yaya zaki zauna a gidan da baki da nutsuwa da kwanciyar hankali wata tace wallahi mallan gidana yanda ka san wuta yake fura mu na rasa inda zan sa kaina tace ba ana jin dadin gidan nan ko da miska zarrat wata tace wallahi mallan da mai gidana ya dawo ba ni da jin dadi a rayuwata kwata kwata buri na da ni da 'ya'yana gaba ɗaya fita ya bar mana gidan in baya nan mun fi samun suke to kin ga wannan dole ki tausaya mata to anan gurin kullum mutum yana so ya rayuwa ingantacciya yayi kokari ya kore wa kansa matsala idan abokin gaba ne guda 20 kake da shi kai kokari ka maida shi guda 10 ka rage 10 idan Allah ya jarrabe ki da miji mafadaci kun riga kun hadu ya zaki kashe auren ki ne ba zaki kashe ba ya zaki ki maida shi mai kyakkyawar mu'amala mai hakuri wata ta ce kullum mijina baya ganin daidai ina ban taba yin abu ya ce ya ji daɗi ya yi daidai ba ina zan sa kaina kuma an ce sai mun yardar da su amma shi mutum ne mai korafi shi mutum ne da ba'a mai daidai shi mutum ne mai fada shi mutum ne mai kyara ina ta kokarin in ga yaya zan kyautata amma bai san kyautatawa ba ga 'ya'ya an riga an hadu bayan da zaki ki fita ki kashe auren gidan wa zaki koma wannan kin san halinsa wancan da zai zo neman ki aure ki kin san shi in yanzu ke kadai ne a gidanki in kika kashe auren kika fita wataƙila ki je gidan mata biyu ke ce ta uku ko mata uku ke ce ta hudu idan kin san halin mijin to kin san halin matarsa idan kin san halin matarsa kin yadda zaki aure shi kin san halinsa to kin san halin 'ya'yansa idan kin san halin 'ya'yansa da matarsa da shi kansa to kin san halin uwarsa uwar miji kadai ta isa ta zama miki bala'i ta hana ki kwanciyar hankali a gidan aurenki akwai tausayi akwai damuwa to musulunci ya sanya mana ka'idoji da dokoki da ya kamata mu kiyaye su don mu zauna lafiya. Yanzu ba kuna kula da lafiyar ku ba, ai ba kiya cin kaza, ba kiya shan kaza, ba kiya yin kaza, ba kiya yin kaza, saboda ki tsare lafiyar ki. To wani tsari kika bi don tsare lafiyar auren ki? Wani tanadi kika yi don ki kiyaye lafiyar auren ki da lafiyar zamantakewar ki? Kin yi tunani yanzu wannan ƴaƴan da kika tara kaddara mutuwa ta zo ta riske ki, yau ki fadi ki mutu ki bar wannan mutumin da wannan ƴaƴan ki, ba zai kula miki da su? Waɗannan ƴan matan zamani, ƴan kwalliya da kyalkyali, wanda kansu suka sani ana son miji amma ba a son ƴaƴan miji, su ne za su rike miki ƴaƴan ki? Na'am, shine abin da yake faruwa. Iyakaci ki fadi ki mutu ki tafi ki bar wannan ƴaƴa da ƙanana da manya da ƴan mata wanda suka aure da wanda basu yi ba. Yi tunani ki ga yau waye mijinki zai auro su rike ta rike miki amana ƴaƴanki? Wata ta auri wani, yana fara mata magana ƴaƴa, ta ce a'a, ni ba baiwa bace, kuma ni ba nazo ne in maka hidima wa ƴaƴanka ba. Yace to ya zan yi matata ta mutu? Tace wannan kuma ni ma zuwa ne aure na zuba na ƴaƴa. Haka ake yi, haka kuke, da haka ba ruwanta da wai ƴaƴan wata ce ta mutu tana kabari bari ta kula masa da ita, bari ta kula wa ƴaƴan, sai ka dan daga cikin ku. To duka wannan damuwa ce da ya kamata ki tunani. Shi yasa tarbiya mai kyau tana da tasiri akan zamantakewar aure. Duk wanda ta tara ƴaƴa bata musu tarbiya islamiya ba, tsautsayi yasa mutuwa ya kama ki. Wallahi sai kin yi da na sani, ko da kina kabari aka baki labari, ba za ki so ki ce wannan abin da ƴaƴanki suke yi haka kika so ba. Wallahi a takaice wannan bayanan ina nuna muku, ku iyayena mata ku abun tausayi ne. Sai sa manzo Allah ya tausaya mata da yawa a cikin hadisai, larurorin ku suna da yawa, mashakil suna da yawa, musamman in tsautsayi ya sa kika fada hannun mara tsoron Allah ko wanda bai damu da addini ba. Mun miki bayanin matan da mazajen suke mutuwa su tafi su bar su ba. Mai gidanki ya fadi ya mutu miki rana tsaka, ya mutu ya tafi ya bar ki. Idan mai dukiya ne, bala'in ƴan uwansa kadai sun ya ishe ki su zo su sa ido akan dukiyar da ɗan uwansa ya bari. Yanzu abin da yake faruwa yau, in zaki tara ƴaƴa 15, ubansu ya mutu ya bar musu dukiya, ke fa ba a yarda da ke ba, ke fa ba za a bar miki dukiyar ba, sai dai ƙaninsa ya rike kuɗin. Haka ne ko ba haka ba ne? Ƙaninsa shi zai rike kuɗin, ko yayansa ko babban shi zai rike kuɗin. Ke da kika yi naƙuda, ke da ƴaƴan kika san ciwon su, kika san wahalar su, kika san larurar su, wallahi ba za a bar miki kuɗin ba, saboda ana miki baƙin cikin kada ki ci kuɗin. ƴaƴanki ne fa, kuɗin ƴaƴanki ne, in kin ci ma ai kuɗin ƴaƴanki ne, amma wallahi da ki ci gwanda ƙanin su ya cinye. Wata mata mijinta ya mutu, tace gani nan mallan na zama baiwa, ƴaƴana suna da miliyoyin kuɗi da gidaje da kadarori, amma yau kuɗin makarantarsu sai na rubuta takarda in jira ƙanin mijina shi zai bada oki. Tace ni kaina islamiya aka zo ta bada kuɗin islamiya ta fashe da kuka. Tace Allah wadaran mutuwa. Tace da sai dai in biya wata. Tace daga mijina ya mutu yau na waye gari, kuɗin islamiya ma dangin mijina sun hana ni, an ce sai na rubuta kuɗin islamiya da za ta biya, ballantana kuɗin makarantar ƴaƴanta. Shi ya karɓi kuɗin ya je ta gina gidaje, yana hawa motoci masu tsada da shi da matarsa, ya ƙara aure. Ke kuma kuɗin ƴaƴanki ubansu ya mutu, ba ki da access to wannan kuɗin, to shi ma ki rubuta shi ki ajiye, damuwa ce. Ke ba abin ki ƙara aure ba, ƴaƴa 5, 6, 7, 8, 9 da ƴan mata guda kaza, ina za ki je, wani aure za ki je ki? Ke kuma ki zauna gidan iyayenki, ki ɗebi ƴaƴa 5, 6, 7, 8 ki kai wa babanki, ya zai iya riƙe su? Ki zauna a gidansu na gado kuma a bar ku ta rayuwar talauci. Wannan shine abin da ke faruwa. Duka waɗannan matsaloli ne, ku yi haƙuri. Ba zuwa ne in kashe muku zuciya ko in tsoratar da ku ba, amma yana da kyau mu gane larurar mu don mu gane ya za mu kubuta. Shiri mai kyau, tarbiya mai kyau tana da amfani. Akwai kurakurai da ma'aurata suke fadawa yake kai su ga rugurguje gidansu, a zo gidan ba daɗi, matar ba daɗi, uban ba daɗi, ƴan uwan ba daɗi. gida ya cika da alhiqt wal bughd wal baghdha ullata fushi da kiyayya da gaba a cikin iyali. Yanzu akwai gidan da 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 ya uwa dai uba dai ba a shiri, yaya da kani ba a shiri, ana fada fada tsakanin kishiya da kishiya, ko mai gida ba adalci ya karkata wani ɗakin su yake wa hidima ke bi amma san da ke ba, kina nan kina zaman gadi kullum da kulawa da yaya. Duk wannan yana faruwa wani lokacin matsalolin mazan ne, wani lokacin matsalolin matan ne. Shine wai wani ya rubutu sunan littafi wai wai usratun bila mushkilat, wai wani family wani gida da babu mushkila, wanne ne wannan gidan? To Allah ubangiji ya kare mu. Shawarwari ya kamata ku kula da su a kamar haka. Akwai abin da zaki kula da shi kafin aure, wanda ba su yi aure ba, ba su shiga duniyar aure ba, to ina dan muku murna kadan ba da yawa ba, ku kiyaye. Wanda kuma suka riga suka zurma, sun riga sun fada, to ke kuma ga shawarar da ya kamata ki kula da shi. Na farko, iyaye na mata wanda Allah ya jarrabe ku da ƴaƴa mata a gaban ku, da kuma su ƴan matan da ba su yi auren ba, ku mai da hankali akan husnul ikhtiyar, kyakkyawan zaɓin abokin zama. Duk wanda take da ƴa budurwa a gabanta, ta hana kanta bacci wajen tabbatar wa kanta ƴatta ta auri miji na ƙwarai da ba zai sa ta hawan jini da ciwon kai ba. Yarki ce ke kika yi naƙuda kika wahala a kanta, karki damu da girmanta da tsawonta da cika idanta da komai. Ja ta jikinki ki matso da ita, kuma ya zama kina da tasiri a rayuwarta. Daga cikin kuskuren da kuke yi ku iyaye mata, sai mace ta zo ta haifi ƴa budurwa a gabanta da ta girma, sai ta sake ta wa duniya, ya zama yarki budurwa ba kya iya bata shawara, yarki budurwa ba kya iya cewa bari ta bari, yarki budurwa ta fi girmama shawarar ƙawayenta akan ke uwar, musamman in tsautsayi ya sa ma kin wayi gari baki boko ba, sun fi rena ma waɗanda ba su yi boko ba, ai wai jahila ce. Haka suke faɗa, wallahi mama wallahi ke baki boko ba, baki gane ba. Wannan yarinya ce yar budurwa ta dan taso kirjinta ya fara ɗagawa, za ta ce uwarta wai ke baki gane ba, saboda ita ma ta zama mace. To kuskuren ku ne kuke barin ƴaƴan su zama suna da wani tasirin da za su rena tunanin ku, har ya zama ƴarki ba za ta karɓi shawarar ki ba, sai dai ta karɓi shawarar ƙawaye. Yanzu akwai ƴan matan da wallahi al'azimu a WhatsApp, a Facebook, a Twitter, a ina suke karɓan shawarar rayuwarsu, a group din ƴan uwansu mata suke tura matsalar su a ba su shawara. Ina uwarta? Babu. Ina ubanta? Babu. Da haka mijin da za ta aura, ƙawayenta su za su zaɓa mata, kuma su za su ba ta shawarar irin mijin za ta aura. Amma uwarta ba ta da tasiri, ba ta da wani relevance. Ita dai uwarta ta sha wahalar haihuwa da naƙuda da tarbiyya, amma yanzu ta girma ita ma ta zama budurwa, yancin kanta yana hannunta. Kuma ki batta ta je ta yi aure, ta je shekara ɗaya biyu an mata ciki ɗaya biyu da ɗaya biyu, a je a sako ta a koro ta, ta zo ta ƙara miki nauyi a gida, sai ta zurubtun banɗaki da ƙannanta mata. Yan mata su ma sun taso sai ta rikici, ta zama bazawara, saboda lokacin da za ta yi auren ba ta nemi shawarar ki ba, ba ta karɓi shawarar ki ba. Amma yanzu da mijin ya sako ta, kuma dole ta dawo wajenki, kuma ba yanda za ki yi da ita. Akwai uwar da abin ya bata mata rai, ƴattata ta fito ta bar gidan, tace yar banza, kin kashe auren ki, kin zo kina azabtar da ni, ki hada kayan ki bar gidan nan, na gaji da ke, ki banni ma da sauran ƙannan ki, ya zan yi da su. Wannan fa ita ce rayuwar cikin gidajenmu a yau. Yarinya ta je ta kashe aurenta, ko aurenta ya mutu, ta zo ta takura uwarta, ta sa uwarta hawan jini. To ya zaki kare wannan mushkilan? Ku zama kuna da iko akan ƴaƴanku wajen zaɓan mijin da za su aura. Wallahi in kika batta ta zo yarintaka daga jeren tunani yasa ta je ta auro wanda zai zo ya azabtar da ita, wallahi ba ita kadai zai azabtar ba, da ke da ita za a azabtar. Dan duk wanda ƴarta ba ta da zaman lafiya, to ita ma ba ta da nutsuwa da kwanciyar hankali. yau yanzu iyaye fa da yarinya ta zo gida ko ganin gida ta zo tambaya ake me ya kawo ki lafiya dai ko saboda ana jin tsoron ko dai sako ta akai ko koro ta akai akwai uwar da yau in yarta ta zo da sunan mushkila ne ya dawo da ita gida billahi alazimu ba ta iya bacci saboda tana tunanin auren yarta zai mutu to wannan yana daga cikin matsalolin samuwa ko haifuwar ƴaƴa mata da ba a musu tarbiya ba a gida ku taimaka musu kar ku yi sakaci wajen zaba musu mazaje na ainihin wato wanda za su rayu da su ke ma ƴar uwa ki zabu waye zaki zauna da shi yanzu ko jiya wata tana mun fatawa jiya din nan da daddare mun tashi karatun dare ana tana mun fatawa tana cewa yau malam mai nema na shekarar sa hudu yana ta zuwa nema na nayi ya fito ya zo yayi wa iyaye na bayani ya zo ma i gaishe su a sallah ya ma zo ni in ji ma iyaye na su ji akwai mai nema na yaki mutumin na yaki zuwa sai shegen buga waya da doguwar hira da naci ya fito sai ce a jira shi yaya zan yi da shi tace fushi ya dauke ta har ta gaya mai magana cewa yaki ya zo ya gaida iyayenta yanzu kin ga duba yanayi ya kai ga yanzu ita yarinyar budurwar fa ita take neman saurayin ya ma zo ya gaida uba fa ba ma ya ce ya zo a sa mai lokacin aure ba a ya gaida ubanta a ce wannan mai neman wance ne fa ya ki zuwa ya ta cin lokacinki yana bata miki lokaci kuma ya hana wasu samarin su zo shekara hudu ba ha ba ko sabulu aka baka ka rike a hannunka shekara hudu ai ka wahala ya ta zuwa kai ta masa hidima yau a dafa masa taliya ko a hada masa yar kaza ya ci ne wata ran a ciyo masa ruwa wata yarinya budurwa tace ni wallahi na gaji da wannan al'amari zirga duk ran da zai zo wallahi a gigice sai na masa girki in dakatar da in ci magin gidanmu na yi waye gashi samarin zamanin nan san cin naman kaza in sun zo hira wallahi sai mutum ya zo kato kullun ya zo ya baje miki a gida kullun a kawo masa ruwansa daban lemon zofansa daban a masa girki daban ya zo ya cinye tas kuma ya ki fitowa kuma shi baya bada abin kirki wai an ce musu wai ai yanzu matan zamani matan kirki ita ce wanda in ka bata kudi ba za ta karba ba wallahi duk wanda ya baki ki karba ai gaskiya ne yawa da duk muna fada haka to yanzu al'amura sun canja in ya bayar ai godiya a ce to Allah hadda wahala to Allah ya saka da alkhairi nagode wallahi Allah maka albarka Allah kara arziki karbe kawai idan kika karbe in ya dawo zancen ba shi zaki kashe mai ba yanzu kaza guda ɗaya danyar kaza mai rai mai tafiya da kafa nawa 2000 da wani mutum yazo ya tsaya miki ya ce wannan ta masu talakawa kenan kuma in baki bada dan naman kazan nan mu ko kika yi abun nan dan hadin zon kwarodo za a yi masa da tsimi da waye wallahi sai ya ci 1500 kawai mutum yazo ya zauna miki yana ta zare miki ido surutun banza in ya bayar karbi to wannan yana daga cikin mushkiloli damuwa ce tace ɗayan kuma wallahi malam mashayi ne akwai shan taba da waiwi nace ke kuma jaraba da Allah ya miki kenan ki je ki aure dan taba dan waiwi wari ya ishe ki yazo miki a haukace a buge ki ta miki rashin hankali bana baki shawara ki aure wannan dan ba mamaki bayan taba da waiwin kuma yana bin mata tace malam aure nake so nace to ya zaki lokaci bai zo ba yanzu wannan jama'a ba mushkila bane mushkila ce damuwa ce ki shirya ƴarki za ta iya fada ce wannan ku taimaka ƴaƴanku wajen zaben mazaje na ƙwarai yaya za a yi uwa ta zama tana da alaka da ƴaƴanta ki mai da ƴarki abokiyarki kamar abokiyar shawaranki wallahi duk wacce take mummunan mu'amala wa ƴarta fada kyara tafki bani guri ni bana su kaza 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 zaki kore ta za ta kama wasu kawaye wannan kawayen su za su rinka controlling dinta kuma zamani ya kai ga yanzu rasar kunya da rashin ganin girman iyayen wallahi yanzu sulhu ake tsakanin yan mata da iyayen su da ka ja kayan ki kusa in unguwa za ku je ku tafi tare da ita ta rike miki jaka ku tafi man to man duk inda zaki je tafi da kayan ki in biyu kiye da su yan mata su bi bayan ki suna raka ki uwa ce ki amma batun ki ba su kawaye suke tasarrufi da su to za su je su zaba mata miji mara kyau yanzu fa sai saurayi ya je samu kawar yarinya da yake nema yi ta mata ihsani yana kyautata mata ke uwar ba a miki ba sai a ce ki je da Allah ki shawo min hankalinta yayi wa kawarta hidima yanzu kawarta ce za ta je ta neman mata yarki da haka a wajen kawar ake samun menene bayanai na saurayin ita za ta hada su ta gama cin kwangilanta ke kuma an barki da wahalar nakuda da ciwon ciki da shayarwa da tumbudi da wahala ki matso da yarki kusa da ke ki mai da ita abokiyar shawara ki mai da ita abokiyar tattaunawa kuma ki hakuri da ita da irin matsalolin yan mata na zamani ki sa ta a makaranta ta islamiyya inda za ta je ta koyi qur'ani ta koyi hadisi ta koyi ilimi na addini da shari'a inda za a yi mata bayanin muhimmancin uwa da muhimmancin iyaye ki takaicewa ƴaƴanki kawaye karki bari yarki tai kawaye da yawa duk yarinyar da take da kawaye masu tarin yawa to wallahi sarrafa ta yana da wahalan gaske dan duk hankalinta yana kan wannan kawaye ba lalle yana kan uwarta ba haka kuma ke ma ina baki shawara a matsayin ki na budurwa ko Allah ya jarabe ki baki samu uwa ba ko kina rayuwa a gargashin kishiyar uwa yana iya faruwa uwa ta mutu kina gidan kishiyar uwa to ki mata ladabi ki mata biyayya idan kin ga akwai Allah a cikin sha'aninta ki miƙa lamarin ta gare ki sannan ki nemi shawaran ta wajen auren miji kuma a tsaya a nutsu akan mazan da suke zuwa zance da yawa yau maza suna zuwa neman auren ƴan mata ko zawarawa ba dan Allah ba da yawan su idan ba ku sani ba yanzu burgewa ne a wajen samari yaro ɗaya ya tara ƴan mata 5 6 7 8 9 wani ma cewa yana da su sun kai 70 saboda ya samu ƴaƴan banza 70 dan rashin hankali ki je gurin wacce ki je gurin wacce kake dauka ke ɗaya ne ya bata miki lokaci ya dauke miki hankali amma wallahi abin da zai miki in yaje gurin wata haka zai mata hadda kare to ki kula akwai masu tsallake akwai waɗanda suke masu fitina akwai waɗanda suke ba Allah bane a gaban su daka dan Allah iyaye na mata ku daina rawar kai ƴan mata ku daina giggiwa da mutun yazo da wankekkiyar riga yazo da ƴar mota mai haske ko dan mashin mai dan haske yana dan canja riga duk sai a rude a kansa wallahi wani ba rigar sa bane wallahi wani ba motar sa bane wallahi wani bai da abun 5000 da yake shigo masa a wata in kika kuskure kika fada hannunsa zaki gane kurinki wata ta bugo waya tana fatawa wai ai wa iyayenta nasiha sun kisi mata aure saurayi yazo yana neman ta yau shekara kaza suna soyayya ubanta yace a shi bai yadda ba me sana'a sa yaro yace shi bai da aiki yace to ya zaka zo kana neman aure baka da aiki sai yace Allah zai kawo shi yayi ustaz ne dan tawakkali ne ai ta ma yarinya ta yadda aka dora ta a keken bera cewa ai Allah zai kawo ta kama fada da iyayenta cewa sun hana ta ita dai ai mata auren ta kawai nawa ne suka yi auren ba su da aikin yi Allah ya bayar daga baya nace a wannan zamanin in ki kuskure kika auri mutum wata ya kai karshe babu ki da sabulun wanka zaki fita asibiti babu kudin 200 da zaki hawo mashin ki je ki ga likita ko a rubuto miki magani bai da kudin da zaki je ki sayi magani ko kina da larura ba zai iya kai ki asibiti ba wallahi sai auren ya fita a ranki dare da kika waye gari babu abincin da zaki ci na karyawa wallahi tallahi akwai damuwa da aka kuskure ne mace ta auri mutumin da baya sana'a bai aiki to ku rike wannan yana daga cikin kurakuran da kuke aikatawa giggiwa na rashin zaben mijin da ya dace shine aje a zabu wanda yake bashi da sana'a bai da aiki ina da hadisi akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta kawo masa ƙara ta kawo masa shawara cewa wasu maza guda biyu sun zo neman ta Muawiya ya zo neman ta Abu Jaham ya zo neman ta ta zo ta ga annabi ta nemi shawara kenan ya kamata yarinya idan za ta yi aure to ta ninka neman shawaran magabata ga wani ya zo aure na yaya yake nemi shawaran malamai nemi shawaran iyaye nemi shawaran ƴan uwa nemi shawaran dangi wannan mutane suke tsaye su shigo su zauna a nan ba su tace su shigo su zauna tace ya rasulullahi ga muawiya yazo ne mana ga abu jaham yazo ne mana wa zan aura yanzu ke a matsayin ki na yarinya budurwa kin yi wannan shawaran kin taba samu wani magabacin ki na gaba da ke kin bashi shawara ya miki bincike ko ya baki shawara ko ku kwadayi ne yake daukan hankalin ki ko dai kawai ai ni na yadda da shi ni na san yana so na a'a akwai wanda zai ce yana son ki amma Allah mutumin banza ne to ga shawarar da manzo Allah ya bata annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata shawara yace da ita amma muawiya amma shi muawiya fa su'ulukun la mala lahu talaka ne bai da komai kun ji wannan hadisin ina gaya miki cewa muawiya talaka ne baya da komai bai da taro karki aure shi wannan annabi ne fa ya bada shawara saboda ba zai iya rike ta ba ashe mace tana da yancin in ta ga mijin da yake neman ta ba zai iya rike ta ba ta ce a'a kuma iyaye ba su yi kuskure ba idan suka hana mutum yassu matukar ba shi da abin da ya dogara da shi kar a zo a yi wa Allah ƙarya a yi wa annabi ƙarya ko Qur'ani ce wa lisafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi manzo Allah a hadisi cewa yayi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj Qur'ani yace wanda ba su da halin aure su kame kura su jira sai Allah ya wadatar da su hadisi cewa ya ku taron matasa wanda yake da iko ya aure mai iko mai hali to ya wani zai zo saboda balaga ta kai masa gaba yazo ya shiga neman aure ba ya da abin da zai ciyar da mata a wannan zamanin da ake wahalar rayuwa kuma ke wani irin gajeren tunani ne da ke da zaki zo ki shiga harka ta auratayya ki auri mutumin da ba yanda zai iya rike ki auren baya zaman lafiya mutuwa auren yake mai amfanin a tara miki yaya barkate auren yazo ya mutu auren bai zauna ba lafiya ba amfani da ka lalle ne wajibi iyaye na mata ku kula da wannan ga wuri na tsaddar manzo Allah yace fa muawiya su'ulukun la mala la amma abu jaham amma abu jaham fa abu jaham yace fa innahu la yada'u asahu an atiqihi shi kuma matsalar sa dukan mata yake baya barin sandarsa baya sauke sandarsa daga kafadarsa da mace ta yi gada-gada sai dai ta ji itace a gadon bayanta kun gana annabi zargi yayi ga masu dukan mata mata sun kawo ƙara a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kai musu magana suna yawan dukan mu annabi ya tara maza ya ce yanzu ɗayan ku zai mai da matarsa kamar bai wasa yadribuha darbal abdi yana dukan matarsa kamar yadda ake dukan bawa sannan yazo ya neme ta yace laysa ulaika bi khiyarikum wadannan ba su ne zababbu a cikin ku ba annabi ya hana annabi ya tsoratar alayhi salatu wassalam to yanzu ana a wannan hadisin in kun fahimce ni mata ce ta kawo shawara ga annabi ashe wannan yana nuna mana yaran mata na wannan zamani ya kamata kafin ku yi aure ku rinka neman shawara a wurin magabatanku kuma da iyayenku kuma da malamanku mutane ku rinka neman shawarar su ba wai ku kyale tunanin ku kawai ba kuma yana nuna cewa an ba da shawaran a dauka kuma kullun shawara zaka yi da magabacinka da wanda yafi ka zurfin tunani ko yafi ka tsoron Allah ko yafi ka ilimi ko kuma amininka da ka yadda da shi wata kawar yanzu wallahi shawara za ta baki ta zurma ki a rami to wannan baiwa Allah nace mata karki kuskure ki je ki wannan aure alhali mijinki ba abin da zai ciyar da ki wallahi duk soyayya da kuke sai ya fita a ranki ba zai yi iyayenki su aurar da ke su dawo su za su ciyar da ke ba babanki ya aurar da ke zai ta tura miki abinci ba zai yi ba shi mijinki mai amfanin shi kuma an ce in baka da hali ka hakura to wannan yana daga cikin kurakurai da mata suke da kuma gaggawa da miji ya zo ko mai neman aure ya zo a gigice a gaggauce ba wani bincike sai a ce ya fito a zo a yi aure wata uwa take cewa u mallam yanzu wa zai yi bincike ai ba ai ce kaje ka kama ajin bincike ya gudu ya tafi ma'ana yanzu saurayi yanzu in an je ana bincike ya je ana binciken safiya yake ya fi ruwa gudu in ya ga dama wallahi sai an bincika yana daga cikin kurakuran da kuke yi ku yi auren ba a bincika ba da haka lalle ne iyaye na mata ku ji tsoron Allah ku bi ka'ida ku huta ku zauna lafiya manzo Allah ya bada labari kamar yadda ya zo a cikin hadisi tunkawul mar'atu li 40 limaliha wa lijamaliha wa lidiniha wa lihasabiha wa lidiniha ko limaliha wa lidiniha wa lihasabiha wa lijamaliha fadfar bi dhati dini taribat yadak al'adan mutane dabi'un mutane suna yin aure din saboda abuwa guda hudu dabi'a su ce akwai masu yin auren dan kyawun mace su kawai kyakkyawa suke nema saboda kyanta kawai shi kawai koma shi dani ya ce indai tana da kyau shikenan kawai bai san ba belbela ma akwai kyau belbela ko ai kan san kun san belbela faran tsuntsun nan mai kyau jikinta laushi abin sha'awa amma naman ta baki kirin yake ba ta da dadi ga maciji jikinsa har zuwa ake a dauki fatar sa akwai fatar sa ayi takalmi da shi fatan maciji akwai kyau ga laushi ga sanyi a jikinsa amma me ke jikinsa ha guba guba ne a cikinsa amma yadda zaki ga naman maciji ba magana in an bude shi kamar kifi farisal kashi guda daya a tsakiya dadin ci amma me ke cikinsa guba akwai matar da zaki ganta iya kyau kamar ita take gyara kanta kamar ita ce kanta amma me ba ta da hali ba ta da dabi'a mai kyau to Allah zai iya jaraban danki ya je ya gano wata mai haske ce ita yake so amma kuma ƴar duniya ce watakila mai neman maza ne ba ma wai maza su neme ta ba ita ce take neman maza haji wannan musiba ce ba karama ba to akwai masu neman ƴar dangi kai wacce take ƴar dangi an san ta iyayenta an san asalin su suna da family mai kaza dan wannan kawai ko da ku bata sallah akan lokaci ko bata ma yin sallah ko bata da kamewa ko tana bin maza kawai tunda dai ta popular ce gidan su sanannu ne shi irin gidan family sananne yake so kawai akwai masu neman mace dan saboda me take da shi na dukiya in ta tara kaza ta tara kaza to kawai shi yafi son mace wadda take da kaza take da kaza koda ku ba addini annabi ya ce ina ba ku shawara ku zabi mai addini kamar yadda wasu suna auren mace dan addini wani mutum ya burge ni kware ya ce mallam ina son a bani mace daliba mai tsoron Allah mai ibada wanda ake ganin za ta zama aure nace fara ko baka ya ce wannan bai dame ni ba doguwa ko gajere ya ce ba shine dame ni ba mai kima ko siriri ya ce ba na so duk banda aure shi yace duk wanda Allah ya bar indai mai dabi'a mai kyau ne ya ga hotonta ma yace ba sai ya ganta ba kawai mai addini yake so to irin wannan auren kuma wallahi yafi dadewa dan duk wanda ya rike ki saboda addini to shine har tsufa za ku tsufa da shi wanda ya aure ki dan kyanki ki sani cewa ya ke yar uwa budurwa kyanki fa bai zai dogoma ba yanzu ne kike da kyan a baki shekara 5 6 7 10 masu zuwa zaki canja yanzu mahaifiyarki gatanan gata-gatanan duk ta canja amma wallahi da za a nuna miki hoton mahaifiyarki tafi kowa kyau a gidanku lokacin da take yarintarta waye gaji yadda ita waye tsofar da ita ke da yayanki da kannanki yawan haihuwa yakan canja mace rayuwa yau da gobe kan su canja mace kowa da za a nuna yarintarta budurwa ce ita masha Allah ashe wannan kyan budurcin na wani dan gajeren lokaci ne karewa yake yi shudewa yake yi wucewa yake wanda ya kamata mata su gane akwai da yawa wanda suna ruduwa da kyawun da suke da shi. Kina ta wani tura hotunan kyau samari, yau kin yi kwalliya da ƙarya da gaskiya, kin tura zai zo ya aure ki, dinda ki shekara 1 2 kika tara yaya, kika zama mama, wasu na rarrafe, wasu ana goyo, wani yana tumbudi, wani yana fitsarin kwance, suka gigita ki, wallahi sai kin fara fita daga hayyacinki. To wanda ya aure ki dan wannan kyan zai ga kin canja, inda kina dan haske haske zaki fara duhu, idan kina da dan kiba yanzu kin fara lalacewa, kasusuwa sun fara bayyana, idan da kina da kaza yanzu ki tar yau da gobe, musamman in aka ci rashin sa'a babu wadata, canjawa yake. To shikenan da kyan nan ya tafi, tunda daman dan kyau ya aure ki, wallahi sai ga yana neman way out, ya zai yi takhallusi ya rabu da ke, kin ga akwai matsala. Ko kuma a wayi gari in kin tara masa yaya, karara zai gaya miki wallahi wance fa zaman yayan kike yi. Ko iyayena mata sun san cewa akwai matan da a yau zaman yayan suke yi, ba dan kin kitan zamanin ba sa rike yayan mutane. Akwai wadanda wallahi alfarman yayan su suke ci. Akwai matar da take mu wallahi mallan yau shekara 7 tsakani na da mijina, kaga wannan yar tazo da wata yarinya, ce kaga wannan yarinyar, to wallahi tun cikinta da na haife ta mutumin nan ya dauke mun kafa. Nayi magana yace hajiya na gaji da ke ne ki mun hakuri. Eh ai suna gajiya da mata, wallahi riga ai kana gajiya da ita, akwai mazan da suna gajiya da mace. Daka da yawa daga cikin mata suna fada ni mijina ya kaurace mun, ni mijina ya guje ni, baya mun dariya, baya kula ni, idan yazo gida kullun wayarsa ce a gaban sa, tsakani na da shi sai fada kaza kaza, ya kaurace mun, nayi wanka, nayi kwalliya, nayi ado, baya mun kaza, baya mun kaza. Nace hajiya ki hakuri, yanayi ne, in yayi nesa da keke ma yayi nesa kurin, in ya neme ki bismillah, duk lokacin da ya kore ki ya nuna kaza, to ba shi wuri ya huta ya je ta fama da wayarsa, tunda ita ce amaryar. Yanzu mazan wannan zamani wayarsu ita ce amaryar su. Wata ta ce ta zo kullun in ta zo shimfidarsa sai ya kore ta, dan Allah ni karki takura mun, dan Allah ki tafi ɗakin ki. Ita kuma da yake cingam ne kullun sai ta zo makale mata kenan, sai ki bashi guri ki ce to Allah ta shi mu, sai ki tsaya ki lissafi zaki iya zaman auren a haka. Bismillah ku ta zama ki kula tarbiyya aya, ba za ki iya ba ki neme ya sauke miki, wallahi ya gaji da ke ne, yana wannan din sai dai ki ji yana neman aure, to ya gaji da ke ne. Wani lokacin daga mazan ne, wani lokacin kuma daga matan ne, yaya mace za ta miji zai gaji da ita, halinta ba ki da hali mai kyau, ba ki da fara'a, ba ki da sakin fuska, in an ji kina dariya kina murmushi da kawayenki ne, in an ji kina yayi kina shewa abokanai ne suka zo, amma mijinki ba kya shewa da shi, mijinki ba kya mai dariya, kullun a ranki a bace yake, wata kullun a turbune tubus cinkus haka fuskar take ta turbune. Yazo yana mata wasa yace wai me haka ne, ni kullun ranki a bace haka nake, ba ka canja ni ne, mana wai haka take, wai za a canja ta ne, wai haka Allah yayi ta, kuma gariya kike ba haka kike ba, ai ba a san mace da turbune fuska ba, ba a san mace da rashin fara'a ba, wallahi wata daga ganinta in kin ganta yadda take mu'amala da mijinta dole ya guje ta. To kin ga wannan in yace ya gaji da ita bai laifi ba, to yazo a zauna ana mai azaba, mun zo sulhu wani aure, baya kula ni, baya mun kaza, shi kullun kaman bai san mutum ba, kaza kaza kaza, shi baya hira a gida, sai dare ya dawo in kai bacci ya ta kwankwasa maka kofa ya yanke maka bacci kaza kaza kaza. Na haushi da fada ina ta mai nasiha, ina ce baka kyauta ba, yace a malam ka bi a hankali, yace to bari in gaya maka malam, yace ni mutum ne ko abokane na san shaida cewa ba na son hira a waje, ni na fi sha'awar na zo gidana in zauna da iyalina, yace amma wallahi ina dawowa gidana tana ban abinci, da na ci abinci minti 1-2 fada za mu fara yi. Eh kuma magin mu ma ya kare ka ki kusu, ni na gaji da wannan zaman da kake, kaga yanzu ni yanzu zan je gidan biki ma ban da kaza, gashi za mu yi anko, tace yace matsaloli kullun, yace ni kuma in zo da zafin kai da larura kullun fada muke da ita, bata iya hira ba ita, in dai an zauna matsala za ta kawo. To kin ga yana daga cikin kurakuran da kuke, miji an same shi ya zo gida ya zauna kawai sai a kawo mai damuwa, mazan wannan zamanin ba sa son damuwa in sun dawo gida, setawa ake a duba yaushe kamata a gaya mai, amma baki je kika koya ba, to ya miji zai zo zaman hirar ki yace sau da yawa wallahi idan muka zauna muna hirar sai dai kaga wani ya tashi ya tafi ya kwanta wani ya tashi ya tafi kwanta yace to bari in shafa wa kaina lafiya a rinka tsayawa wajen abokai na mu hirar ba wasa da dariya kar zo gida na ƙara mun hawan jini tana ajiye maka abinci abinda za kafin ka gama cin abinci ta fara kawo matsaloli wani kuma yace ita fa gaba ɗaya bata iya hira ba shiru take sai ta ce kuma kazo ka zauna ita kuma bata iya hira ba in kai magana ce a nace maka eh yana kawo mata ƴan maganganu da za ta dan jawo su hirar su tattauna bata iya ba ku yadda kuna da matsala fa ku yadda ku gyara yaya za a zo miji ana hirar shi ana tai shiru tai tagumi lafiyar kai me ya same ni ba abin da ya same ni lafiya ta kalau ha baki da rawa baki da tausayi baki da jin kai baki da kaza to kin ga wannan matsala ne dole miji ya ce ya gaji dake wata kuma priritar ta da sakin jikinta da matsan mijinta kafin ta fara haihuwa ne tana fara haihuwa ƴaƴanta su ne abokanan hiranta ku yadda da ni iyayena mata kuna da damuwa yace wallahi malam zaka dawo gida gaba ɗaya hankalinta akan jaririn ta yake ta masa wasa me kun kai ta zo ta yi maka wasan jaririn haka kawai ta muntsine shi ta soke shi ta yi kaza ta yi kaza yaro yana bacci fa me kun ta kai shi gado ya kwanta ya huta tana rike da shi ba za ta zo wajen mijin ba yace to ma zo mu zauna muna zaman reno mutum biyu akan jariri ɗaya ai mutum ɗaya isa ta je ɗakinta na je ɗakina wata kuma ƴaƴanta su ne abokanan hiranta mijin zai dawo yace na dawo in tarar da su a falo tana ta hira da ƴaƴanta suna kallo assalamu alaikum da kyar za su amsa mu in suka amsa haka zan wuce kawai sai dai na ga babbar ƴata ta dauko abinci ta kawo mun ke je kiki dauko abincin babanki ki kai masa ta kawo mun ita fa uwar tana zaune tana kallon drama kai masa ruwan wanke hannu kande da Allah a kawo min roba zan wanke hannu sai ta ce kai je kai wa babanka robar wanke hannu ita ba za ta kai ba na gama a zo a ɗauke abincin nan sai a tura masa wata ƴarsa ta je ta ɗauke yace malam ƴaƴana ne suke sabitin ɗina ina matar tana can tana kallon drama yace malam sai dai ka ji duka sauro ina ta ko maganin sauro ba ta kunna mu ya gani pap yana ta koran sauro ko maganin sauro bata kunna mai ba dan Allah wannan mijin idan yace zai ƙara aure ya kira matar da za ta dauke mai kewa yayi laifi bai laifi ba to dan halin ku ne zan ta irga muku irin wannan dabi'a da hali masu tarin yawa akwai wanda kuma yanzu zamanin wayan nan ko wallahi bata da lokacin mijinta wayarta ita ce mijinta zaka zo ka tarar da ita tana duba waya kana magana ce da Allah ina zuwa bari in ƙara sa wannan ina zuwa miji yana tsaye yana jiran sai ta gama danne dannan wayarta nace baka karbe wayar ka kwace ta ka sa ta a jaka ka ce an baki hutun wata bakwai kwarai da gaske to wannan yana daga cikin dalilin da yasa mazaje ke kauracewa matansu abu na uku rashin kulawa da jiki kazanta tsiya ita matar Bahaushe matar Bafulatani in ta riga ta aure miji to ai shikenan ba yanda zai yi da ita ta zama masa alaƙaƙai ba wankan kirki ba gyara jiki ko meye da ka sani wallahi yana kula da kanshi kuma kowa yana son ya ga abu mai kyau musamman in ta ga ta tara maka ƴaƴa ta ga ba yanda za ka yi da ita wani matarsa ce ta kawo masa abinci tana kawa da wani hijabi da ta kawo ya ga tsabar datti da wani sifirin da hijabin ne ya wani sifirin ko guga ba a yi ta zo ajiye mai abincin duk rabin hijabin duk ya zuba a cikin abincin ya ce kin ganki ne ya daka mata tsawa ai ka daman ka tsane ni ba ka so na duk abinda zo kai ba a maka daidai ta zo tana gaya mun ce wallahi ya fi ki gaskiya wasu kuma saboda tsabar wai tsoron Allah da takawa mai gida fa yana gida kullun da hijabi da niqabi ake yawo a gaban miji ai ita ustaziya ne hajiya yar makaranta ce ai ita akwai inda ake sa hijabi da niqabi malama akwai kuma inda ba a sawa yana da haƙƙi mijinki ne gidanki ne, ai alƙalli kya dan sha iska ko ba kwa ganewa kuna yin shirme, kin zo kin yi masa wannan, yazo ya cika wayarsa da hoton ƴan mata, kuma alhali matan da yake kallo ba su kai ki ba, kazanta a daki, kazanta a toilet, kazanta a kitchen, kazanta a palo, gidanki baya abun nan, in yazo sai a ce dan tsaya in tattare maka wuri, sai yazo za a shashare masa falon da zai zauna, haba ko yazo tarar da wari a falon, wari a dakin ki, duk wurin da ba a kula da shi dole ya wari, yaya zai ji hankalinsa ya kwanta? Shi yasa wani wallahi in ya fita gidan nan abokanansa duk za su tafi, shi bai tafi saboda yana tunanin bala'in da zai tara a gidan shi. Dan Allah, iyaye na mata ba a san mata da kazanta ba, mata kulawa suke da jikin, kona na Aisha da aka yi aurenta a hadisi, mahaifiyarta Ummu Ruman sai da ta nemo mata masu gyaran jiki suka gyara ta, ki da kyau. Ko Larabawa da a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zamanin sahabbai, akwai matan da suke wa ɗan ƙananan mata kwalliya, a gyara ta a tsaftace ta, aka ce ai ba a kai amarya a haka, yanzu kuskuren da wata take a cikin ku ita amarya ce, tana dan ganiyar ta duk sai ta buta lalace, musamman in ta fada cikin manyan mata, yanda shikenan yanda suka lalace ita ma ta lalace, watakila uwarta bata koya mata ba, watakila bata kula da kaza, bata kula da kaza ba, to kazanta yakan sa miji ya guje wa mata. Wani fa zuwa ya dauki 200 ya jefa matarsa ya wulla mata, yace ga da Allah ki je ki kitso kafin na dawo, 200 me yasa? Saboda kan ya dankare, ya dankare, ya daskare, yanzu ke har sai an kai da mijin ki zai ce ki kitso, ke kina mace, to kuna da matsaloli da yasa mazajen suke guje muku, suke kaurace muku. Dan haka dan Allah, iyaye na mata, dan gidanku yayi kyau ku kula. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara a zabi mai addini, mai addini mai mutunci, mai addini mai rufin asiri, mai addini mai kima. Koda an samu mai addinin amma yakan rasa wani abu bayan addinin, akwai wasu abubuwa kuma na larurar rayuwa bai da shi, to sai a hakura a jira Allah ya kawo wani. Ku daina gaggawa wajen jefa kanku gidaje waɗanda ba ku da garanti da tabbas akan sha'aninsu. Fala budda min ta'akkudi salahi zawji, fala budda aidan min ta'akkudi taqwa az-zawji, kwarai kuma mai taqawa ne. Wa anki in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Manzo Allah ce idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, idan yazo muku wanda kuka yadda da addininsa da dabi'arsa ku aura masa yarku. Illa taf'alu, in baku aikata haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, za samu fitina bayan kasa da kuma fasadi mai girman gaske. Wannan hadisi ne ingantacce. Ahlu taqwa, ahlu salah, ahlu istiqama, miji mai taqwa, miji salihi mai istiqama shine wanda ya kamata ki aurawa da yarki, kuma shi ya kamata ki nema ko mun rufin asirin sa ko mun dukiya, ya zama yana tsoron Allah. Dan zaki iya zuwa ki aure mai kudin, eh yana da kudi tabbas, ya gina miki katon gida, amma mai neman mata ne, mai amfanin auren shi? Ga zabgegen gida an hada miki katon gida, kaya guda da karnuka ma masu gadin ki, amma baki da miji, kullun yana bin mata, kullun yana yawo, me ni'imar an hada ki da motar hawa amma baki da miji, mijinki yana nan yana yawo gurin matan banza, to kin goki baki zabe ba, baki zabe ba, da haka ya kamata ki kiyaye, ya kamata ki kula. Kuma babban matsalar ke damun mata a yau shine auren masu neman mata, wallahi duk matar da ta kuskura ta aure miji mai neman mata, to I'm sorry to her, ke kam da jin dadin aure an gama zancen, wallahi ba zai yi ki ba, kuma wallahi ba zai tunanin ki ba. Allah yakan jarrabe su shedan ya sa musu sha'awar matan banzan a waje. Wata fa, wata fa mijin ce mata da tai mai magana, baka kulawa da ni, baka nuna kana waye da ni, baka kaza, ce kin ga karfa ki takura mun, karki matsanta mun, karki takura mun, karki matsanta mun, ke ma na baki dama ki iya zuwa ki je ki da abin da zaki. Yace mata samari 1000 in kin ga dama ki, saboda shi ma yana da ƴan matan, kurin ya ajiye ta ne dan gadin yaya, kuma bai zai daina ba. kin ga akwai damuwa saboda baki zabi ahlus salah ahlut taqwa ba wani abu kika gani da yaudaran maza da soyayyar ƙarya namiji yazo yana miki soyayyar ƙarya akwai mayaudara magaryata zai zo ya nuna kamar a duniya ba abin da yake so irinki ya ta kashe miki kudi so yake ki shiga gidansa kina shiga gidansa kin zama farisa a bar farauta sai yanda yake duk wanda yaje daji ya kamo barewa a bar farauta sai yanda yake ita ya rike ta ko zaki ne ya shiga hannun mutum sai yanda yake shi dan haka in kika kuskure kika fada gidansa sai yanda ya ga dama yake dake baki da yanci musamman matar bawashe ba fulatani a irin wannan lokacin baki da yanci musamman kika fada hannun azzalimin miji wallahi alazim yayi ta azabtar da ki kuma ya ki sakin ki yanzu wata kwanan nan ta yi mun fatawa shekaran jiya ita ma fatawa duk ku yi hakuri haka muhadarar ta zo yau matsaloli da rayuwar da mata suke fama da shi tace mallam na masa magana yace kin ga ki je ki nemi miji ki aure wani fa mijinta ne yace ki je ki nemi miji ki aure haka nake tace ka ba ni takarda yace ai kin san yadda ake karban takarda taje ta gaya wa iyayenta ubanta yace karki sake zuwa mun da wannan magana ki je ki hakuri haka iyaye suke wai su wai wannan wai tsoron Allah ne wai miji ya gaya wa mata irin wannan magana kace wai ta tafi ta je ta hakuri ai tunda ya bude baki yace ta je ta nemi miji ta yi aure ka kira shi kai masa fada ko kai mata fada ka ji meye tunda ya nuna baya santa dan me sai an makala masa ita dole ni na baka ita ba ni kaya ta ka karbi takarda ta zo ce zawar shi a gidanka ka nema mata miji amma wasu iyayen su suke sewa ƴaƴansu zaman wulakanci a gidan mazajensu tace nayi yaki ya sake ni baya kwana a gidana baya bani lokaci ba abinci ba kaza duk komai da ka sani babu duk tana tare da shi kuma yaki sakenta saboda mugunta da keta tace din na lalace na rame na rasa inda zan sa kaina nace ki hada kayan ki tafi gidanku babanki kan ai dolen ki ne ba yanda zai yi da ki ai zai kore ni yace in fita kin ce kake fita ki zauna ki ce wallahi baba gidan ubana ne ba inda zani zai dauko yan sanda ne su dauke ki su fidda ki a dole irin waɗannan mashakil azzaujiya mushkilat matsaloli ga sunan barkace maza ku ji tsoron Allah ku rike matanku da gaskiya ku rike matanku da amana idan kun yi haka kun yi adalci kuma duk wanda ya rike yar wani ya azabtar da ita shi ma zai zo ya haifi ya mace kuna nan za ku haifi yaya matan kuma mutum za a zo a kawo masa kukan azabar da ake wa yarsa Allah ya mana afuwa da aka shawara ta farko da iyaye da ƴaƴan masu aure ai zabi na kwarai manzo Allah ya ce wanda ya zo muku da addini da khuluq yana da addini yana da hali mai kyau to ku aura masa yarku da addini da hali mai kyau wannan shine priority dinki duk wanda ya aure mace da wani abu ba dan wannan ba to sai shirya harajin da zai zo ya biya mu duk wanda ya aure mace saboda kyanta to kuma sai ta masa wulakanci tunda kyanta ya gani ba halin ba kyan halinta ba kyan jikinta ya gani in mace ta gane mijinta dan kyanta kurin ya aure ta to za ta taimai wulakanci wannan kuma yana faruwa rampant gashi nan ba sai an irga ba haka kuma ke ma da kika yi dai aure ki saboda kyan to duk ranar da kyan ya tafi kuma ke ba ita ba ke bane matar wacce ta wajen ita ce matar dan zaki iya mokadewa zaki iya canjawa ƴaƴa za su canja ki ki tayi huwa kina fidda ƴaƴa a jikin ki yara su yi ta kama mamanki suna sha suna ta tsotsa suna sha ƴaƴa biyar ƴaƴa shida ƴaƴa kaza dole ki canja wataƙila ba abincin kirki da zai gina miki jiki jikinki yayi kyau ga damuwa ma takan sa mace ta lalace bacin rai da rashin kwanciyar hankali mace sai ga tana ta baki tana ta bushewa wani yarsa ta zo gaishe shi a gida yarinya budurwa cikakkiya lafiyayya da ni'imar ta masha Allah aka aurar da ita amma wallahi da so gai da uban sun zo gaisa kawai sai ga hakware gaga yace lafiya ya ga dukkan susuwa anan kafadar ta da wannan jinya kike daga asibiti kike tace wallahi ba asibitin ne tsabar tashin hankali ne kawai baba ga abinci a gidan amma wallahi babu da yawa zaka ga yarinya budurwa ce tana da shekarun girma da habaka a gidan mijinta amma wallahi ba ta yi saboda me saboda ba zaman lafiya yanzu wani zuwa zai yi a iya daren a gabanki wallahi zai rinka kiran ƴan mata suna hira akwai matar da ce wallahi sai kira ƴan mata 5 6 7 10 a gabana nayi kwalliya nayi ado na shafa tararan humra nayi duk abin da zan shafa bai ma da mu da ni ko kula ne ba yayi ya hira da wannan kuma har video call suke kefa kin riga kin fada ba yanda zaki mashakil to ɗaya daga cikin auren mura addini illar auren mara tsoron Allah illan auren wanda kawai dan duniya ne zai je miki duniyanci kuma ba yanda zaki da shi kuma iyayenki su zo su ce da ke ai ba yanda za a yi ba zaki kashe musu aure a zo a tara musu yawan zawarawa ba dan yanzu akwai gidajen da irga zawarawan ake wance ta fito ba aure wance ta yanzu a kasan nan ba zawarawa wallahi sai ta shekara 7 8 har 10 akwai daliba ta da sani wallahi wajen shekara 12 ba zawara ce ce malam muna nan dai a kasa har yanzu ce to za a yi addu'a har yanzu kuma da dan kumarinta dan dama-damanta amma auren ya gagara wata ma ta ce indai aure ne na hakura da shi to babu yaki to akwai wanda fa in ta riga ta fita a gidan mijinta wallahi sai dai aure kam sai dai kuma lahira to wannan yana daga cikin dalilan da yasa iyayen suke ta ce ai hakuri ba sa so a zo musu gida da rashin kuma tawakkali ga Allah kun fahimci wannan abu na gaba da yake wahal da ƴan mata kafin su yi aure zuba shurut bila quyud ash-shurutu bila quyud yarinya budurwa daga tashi sai ta zuba wasu sharuda ni bazan aura ba sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sharadi ba kaidi ta zuba sharadi 100 a ciki kuma ita ko guda 15 bata ci gaba sai mai kaza sai mai kaza kun fi ni sanin sai mai kaza da kuke fada to a wannan zamanin in Allah ya taimake ka ka samu abin da shari'a ta ce ka samu ka aura to kai wa Allah godiya ka rufa kanka asiri wallahi ba lalle ka samu mijin da kake so fa 100% ba wani lokacin iyaye su murkushe ka sa ka auri wanda bai cika sharuɗan ka ba wani lokacin gari ya dame ka da surutu za a ce ka zauna ba kai aure ba dole ka je ka auri mijin sharuɗan ba su cika ba to a daina ma zuba wani dogon sharadi kuram a takaice dan duk wanda ta tara wa kanta uban sharuda akan mijin da za ta aura in sharadin yayyawa to duk wanda zai zo zaki ga sharadin bai cika ba sai ga mace ta zauna ta kai munzalin auren ta bata aure ba kuma ita yarinya ɗaya mace tana da lokacinta musamman wanda Allah ya jarbe suna da kumarin jiki da girma da wuri to sunan da nan suke tsufa da wuri ba sai aure ba to sai an rinka kula ki kula da yarki yayi gaban jikinta yake idan mai dan dama-dama ne mai motsa jiki tana iya dadewa to a iya dan amfanuwa da ita kafin nan amma mai kumarin jiki mai girma da yawa to ai maza a sallame ta sama mata na kware aje ai zaman aure kwarai kuwa in ba haka ba akwai damuwa ku bari mu gaya kanmu gaskiya mu ba kanmu shawara ta kware kada mu yaudari kanmu da haka wasu ƴan matan suna zaune me hana ta aure saboda tsabar sharadi da dokoki mazan kuma na zamanin ba su cika sharadin ba ga su nan barkace suna son auren amma ba su da quality to daga sama Allah zai jefo miki ke ma ƴar zamanin ne shi ma dan zamanin ne sai a hakura inda an samu addini da dabi'a da dan rufin asirin da za a iya rike ki za a yi maleji sai a je a yi Allah ba da sa'a haka shi ma namiji sai mutum ya zo ya zauna ya kafa sharuda barkace shi sai mai kaza sai ƴar suwa ne sai mai kama kaza mai sifa kaza mai kala kaza ya kafa sharuda amma shi din in ka gan shi yanda ka san yawo aka tofa ya fito jaraba mutum ya jarabce ce sai mace mai kaza sai mai kaza sai mai sifa kaza akwai wanda shi jarabarsa a duniya kurin shi kyakkyawar mace yake so kyakkyawar macen nan kuma bai sani ba nisbiya ne kowa da inda yanayin mace yake masa kyau yanzu wani ba fara ce kyawu ba a wajensa wallahi akwai wani baka yake so wani ba tsawo bane kyau a wajensa gajeriya yake so wani baya son siririya wani yace ba na son mace siririya na fi son mai kiba wani kuma yace ban so mai kiba ni na fi son siririya kowane namiji da kike gani akwai irin sifar da yake so na mace Allah da hikimarsa kowace mace wallahi sai da Allah ya ware mata waye zai so ta kowace mace ki duba ta ni'ima da ba ku gane ba likulli saqidatin laqita, duk wani abu da ya fadi na tsuntuwa akwai mai tsuntarsa. In yanzu wani ya ga wance baya san ta ba ta yi mai ba, wani kuma zai mutu akan ta, hankalin sa ya tashi. Yanzu ga babbar attajiri wani dan wani kaza kaza kaza, in ka gama ta sakai a wajen ka ko kyauta aka baka baraka aure ta ba, amma shi kuma a duniya bai da matar da tafi wannan. Ita kuma Allah ya taimake ta, mijinta ga abin da yake son ta da shikenan. Da haka batun ki yaudari kanki ki ce sai ko kai yaudari kanka sai kaza sai kaza sai kaza, a kuma batun ma wata ta ji cewa ita ta fi kowa, a wallahi idan ke kika yi kanki da wajen kyau, wallahi akwai wanda in ya ganin ki wallahi baki isa ma ya tofar da yawo a kanki ba, kuma zai je nemo wacce bata kai ki ba kuma ya ce ta fi ki kyau a wajen sa. Akwai wanda ba kalan mace ne dame shi ba, wani sifa take da shi, wani irin ido take da shi, shi shine ya dame shi kurin, wani hancin ta ya dame shi, wani hannun ta ya dame shi, wani kafan ta ya dame shi, wani irin kai take da shi, wani kowa da irin yadda yake duba mace malam. Wallahi wani daga sa dan kwalin mace yake take dauka hankalin saka dan kwalin ta kawai, wani yanayin saka haka. Allah ijar rabu maza su kuma da wannan, amma duk ku sani ba, da kike zo kina yaudara kanki ko kana yaudara kanka, kina bata lokaci kina tayin wani abu daban alhali wata ilimi auren naki shi kuma ba shi yake so ba. Yanzu wata mijin ya zo yana neman ta aure, kullun sai ta je ta kashe foda ta rambada foda pa ta zuba wancan kalan ta goga wannan ta hada wannan ta yi wannan, yace kin ga ki daina kashe kudin hodan nan, ni fa Allah da yini ma ni ba matar da na tsana irin mai saka hoda. Shi kuma haka yake, to ya za ta yi da shi? Tace to yaya kake so? Yace kawai ki wankan ki fito yanda Allah yake, kawai na sharar kala din ki, ni ba na son ƙarya da wani bankade. Yanzu wata ta je ta zuba hodan yanda kika san biri haka ta fito, bata iya saka hodan ba ma, amma bata sani ba, ita gani take wannan shine adam, shine kuma kulliyar. Da haka na gaya muku, kyan mace da sha'awar mace da namiji yake nisbiyya ne, ya danganta kurin. Wata tace kulliya take, ta sa masa turare in yazo zance kaza, wallahi tace idan yazo tana mamaki, ita a gida ana gayyar ta cakare saurayi yazo, idan yazo haka hannunsa haka ake ƙara zancen, kin ga haka? Kuna lafiya lafiya kalauta ya gida alhamdulillah. Sai ka ce kashi ta saka, tace me ba, tace wallahi turaren da kike sawa ne tayar min da hankali yake yi, sai in ji kamar zan yi amai wannan turaren, ya ce wallahi shi baya son sa. To kin ga hatta turare ma ai ya kamata mace ta gane wani irin turare mijin da yake so, amma duka wannan makarantar ba kwa gane ta, ba ku san ta ba. Yanzu wata za ta je ta yi kwalliya, ta yi ado, ta gyara jikinta, ta sa kaya, ta yi kaza, amma wani irin nau'in atamfa ko wani nau'in kaya ta saka, shi kuma mijin wannan kalan baya son sa. Da haka sai kiga kin yi kwalliyar, ya kalle ki ma baki sai kalle ki ba. Me ya faru? Akai magana ya ce wallahi ni ko a duniya na tsiri irin wannan kalan, ai ba na son wannan kalan. Kuskuren ki, me yasa baki tambayi mijinki ma me favorite color na shi, wani kala ya fi sha'awa a duniya? Akwai wani wanda komai ya fi son green green, akwai wani mijin da ya fi son komai blue blue, akwai wani ya fi son komai jaja, akwai wani ya fi son maru kala, wani ya fi son grey, wani ya fi son kaza. Ya kamata mace ta gane wani kala mijinta yake so, idan zaki sai a tamfa irin wannan zaki sai. Dan Allah in tambaye ku, kuna da wannan tunanin in kun je sayan kaya, kin ma san wani kaya mijinki yake sha'awa? Kin san wani takalmi mijinki yake sha'awa? Kin san wani kalan hijabi mijinki yake so? Kuma kowane namiji wallahi akwai kalolin da yake so. Yanzu wani in ya ga wani hijabin a jikin matarsa ba yanda zai magana bane, kawai baya san wannan kalan, amma ya zai tunda ta riga ta sa. Ni in ni mace ne wallahi sai in tambaya wani kala kake so, baki kake so? In baki ne duk komai naki baki ne, a zauna lafiya. Ko ba ka bane ba? A ja kake so? Wallahi komai naki ja, in a tamfa ne ja, idan lisin ne ja, idan wane ne ja, duk komai ja. Me ake bukata da in maka abinda kake so in zauna lafiya, kar su ka zo ka mai da ni baiwa. To amma da yawan ku daga cikin mata ba ku fahimtan wannan. Haka idan nazo babin abinci, yanzu kowane ɗan namiji wallahi akwai nau'in abincin da ya fi so a rayuwarsa. Amma mushkilan ku kuma ta yau, da yawan ku ba ku san ma wa mai mijin ku yake so ba, mai baya so ba. Kawai ke abin da yake sani, in gari ya waye zaki mai abin karyawa. Amma ya kamata ki tambaye shi, me ka fi fifitawa da safe ka rinka breakfast da shi? Wataƙila ya gaya miki abu kala uku ko kala huɗu, to kin riga kin samu wannan abu a basirarki a kwakwalwarki, sai ki ɗauko sai ki masa wannan yau, gobe ki canja masa wannan, jibi ki masa wannan, musamman inda wadata. Amma ke mace yau, matar wannan zamani, me take so shi za ta yi a gida, ba wai mai miji yake so ba? Haka ne ko ba haka bane? Me kuke so shi ne abinci, ba mai miji yake so ba, kadan ne daga cikin kuma suke neman shawaran yaya ma, yanzu tana da yaya 5 6 7 8 9 10 ga wadata, ba za ce yara me kuke so a dafa muku ba, kawai me take so, sai ta zo ta yi abincin yaro duk in yazo duba sai bar mata. Akwai ranar da zaki abinci a gidanki sai kiga duk an bar miki ba ci ba, me ya nuna? Ya nuna yaran ki ba sa sha'awan wani abu. Sai ki kula, yanzu akwai matar da ƴaƴanta ba sa son tuwo, ita kuma mai son tuwo ne, mai gida yana son tuwo, to shikenan kullun za ta yi tuwo kuma kullun za su bar mata, ba za su ci ba, ƴaƴanta za su yi ta zaman yunwa. Shikenan sai ki yi wa uban tuwo, su kuma yaran ki musu me suke so, in yazo ya ci tuwon sa su kuma su ci abin da suke so. To duka wannan ba kwa ganewa, shi yasa ake samun malal. Me malal? Kosawa da gajiyawa tsakaninku da ainihin mazajenku. Ku iya abinci kala kala, daga cikin matsaloninku mace sai ta zo ta samu miji da safe ta yi masa gumi, he kuma me za a dafa maka, gani take burgewa ne ha ba hajiya, ai ya kamata a kwakwalwarki ai kina da kala abinci ya kudari, kuma daman mijin kikin karance shi, kin san duk abin da yake so, amma baki sani ba. Abun karyawa fa sai mace ba tarba wuce sai ta zo tsuguna ta saka a gaba, tana jiran ka minti 5 sai ka gaya mata me za ka yi, me za ta yi? Kina da kitchen, kina da kayan miya, kina da kayan abinci, kina da kaza, shinkafa kadai ana iya sarrafa ta a abinci kala 5 6 7 fulawa kina da shi a kitchen dinki, akwai abin da tun jiya zaki abun karyawan ki, tun jiya zaki fara preparing, kin riga kin gama shirya, amma baki sani ba, ke mata ba wuce, mata ba fulata ne, baki san da wannan ba, ga arzikin ga wadata amma ba a iya sarrafawa ba. Masara din nan akwai yanda ake zuwa ai kuskus da ita, ai tuwon masara da ita, ai ga wannan dambu da ita, ai kaza da ita, ganyaye gashi nan muna da shi, muna da ganyen alayyahu, muna da ganyen zogale, muna da ganyen yakuwa, muna da ganyen lansir, muna da ganyen salad, muna da ganyen kaza, duk akwai abubuwan da ake sarrafa su, amma baki iya ba, baki sani ba, sai ki zo ki takura mijinki sai ya gaya miki me yake so, kullum sai ya faɗi me yake so, ke baki san abin da yake so ba. To wannan ma ku rubuta shi, yana daga cikin mashakil, sai miji yazo duk ya jikin ishe shi kullum, ba yanda zai yi da ke, sai yazo ya mai ba ni sunan shi, sai yazo ya tsane ki, daga baya sai ga ana ta abubuwa, sai ki ce ni kan ka sallame ni, wani tunda abun ya zama haka, yaran ma ayi hakuri da su, kai kowa ya kama gaban sa, shikenan sai ka kin tara yaya an sallame ki, dai ke zaman zawarci shekaru barkatai, baki auru ba, yayanki su zo su zama almajirai a gidanki, dan kin tsallaka kin tafi kin bar ƴaƴanki yaje ya auro wata yarinya ƴar zamani budurwa, tai ta gana wa ƴaƴanki azaba, ke kuma kina can kina zaman zawarci. Wata bugo waya tace mallan ka dubi girman Allah ka ce me da ni, nace a a hajiya ban san fa me fudo nake ba, tace ko me aka yi ma a gaya masa yayi hakuri, tace wallahi ƴaƴana ne suka dame ni, mallan ƴaƴana su zo gaishe ni in cire kwarkwata a rigar su, mallan yaro na yazo kamar almajiri, mallan ƴata wance baby kanta ko kitso babu, nace ɗaya daga cikin illar kashe aure kenan, ki kashe auren ki, ki tafi gidanku, mijinki yaje ya auro wata tai ta gana wa ƴaƴanki azaba. Da haka iyaye na mata, ku yi kokari ku kiyaye, Allah ya ganar da mu, Allah ya bamu ilimi, da ƙarshe abinda zai girmama rayuwarki a gidan mijinki shine ilimi, lalle ku rinka zuwa makaranta, ki nemi yar islamiyya ki rinka zuwa, kar wata mace ta zauna a gidanta ba ta zuwa islamiyya karatu, islamiyya tana ƙara wa mace daraja idan mijinta, saboda ilimi albarka ne, idan ya baki daman ki na zamani hada da shi, ki kare mutuncin ki da daraja ki, zama kina da ilimin zamani da na addini, tare ilimin zamani kadai babu addini illa ne, zai ta miki wulakanci, zai ce yar duniya ce ke saboda ba Allah. So dan Allah yana ina bada shawara, ayi kokari a kiyaye makaranta, karatu da yawa ana zargin mata za a bude makarantu amma ba sa zuwa, yanzu duba nan gurin da muka zo karatu din nan, dubo ta shafceciyar makaranta kamar a Saudiya, ginin ma da muka gani ashe irin na Saudiya ne aka zo aka yi, ga azuzuwa, ga fanka, ga winduna, ga malamai, amma mace ta zauna a gidanta kawai sai dai ta sa television 24 hours tana kallo, ki zo Asabar da Ladi akwai yanda ke addini, ba za ki zo ba, akwai a miki shari'a, akwai a miki Qur'ani, akwai a miki ibada. So dan Allah iyaye na mata, ina bada shawara a je makaranta ayi ilimi dan a samu tarbiyar yaya, a samu ainihin kulawa, ku yi hakuri, dama mun ce a zo da wuri kuma ba a samu aka zo da wuri ba, dan muna da program ne, zamu dakata anan insha Allah tabaraka wa ta'ala, akwai wani taron da zamu je insha Allah, abinda na gaya muku ne daidai, Allah ya bamu ladan aiki da shi, wanda ne kuskure ko tuntuma harshe Allah Ubangiji ya bani ikon.